sera suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba 15 ga watan Janairu 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Amurka da Qatar sun ce ana daddace mu matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yoon Suk-yeol da aka tsige kwanakin baya.
Tsakanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gina wata katafariyar majami'a a kasar Ghana a tabar baya da kura.
Kuɗi da an ka zuba cikin katudira ga gina coci. Sannan kuma abun bai sai kuɗi na ba. Za a ganin cewa wasu na ka bude mahanyoyi na cin kuɗi. Ga mutane suna cika inuwa ga inuwa na kashe mutane.
Sannan za ku ji yadda al'ummomin jihar Niger da ke kan iyaka da jihar Kaduna suke kokawa da ta'azzarar matsalar 'yan bindiga. Tun bayan da gwamnatin jihar ta Kaduna ta yi sulhu da 'yan bindiga.
Mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tun da ba masu taɓa su daga can. Sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawon malawai da har ga Marindi da zuwa Kadaga har zuwa wajen Alawan nan dukkanan suke zuwa in za su taɓa shiroro ko munya ko rafi sun yi kuma za su koma ta can tun da ta can ba masu taɓa su.
Bayan nan kuma Murtala Faruk sanyi na nan tafi da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da dukkan nan sai bayan zara ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiya. Amurka da Qatar sun faɗa a jiya Talata cewa tattaunawar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na dab da cimma matsaya bayan shafe tsawon watanni ana yi duk da yake ba a kawo ƙarshen tattaunawar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce a wani jawabi da ya yi a birnin Washington, na yi imani za mu cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta, amma ya ƙara da cewa ya rage ga Hamas ta ba da amincewarta ta ƙarshe. Tattaunawar ta zo ƙarshe matsayin da ba a taɓa kaiwa ba. Da yake magana a wani taron tattaunawa na mako-mako kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya bayyana tattaunawar da ake yi a matsayin matakin ƙarshe a cimma yarjejeniyar. Al-Ansari ya ce muna matuƙar godiya ga gwamnatin Biden da gwamnati mai zuwa ta Trump a tattaunawar a cikin mako biyu da suka gabata. Ya ce duka bangarorin biyu sun shiga tattaunawar kuma sun yi aiki tare a Doha da sauran yankin don tabbatar da cewa yarjejeniyar ta kasance. Kasashen Qatar da Masar da Amurka sun jagoranci yunkurin da aka kwashe tsawon watanni ana yi na kokarin ganin an dakile fadan. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya ziyarci Ukraine a jiya Talata domin nuna goyon baya ga kasar a yakin da take yi da mamayar da Rasha ta yi mata, fadan da aka fara kusan shekaru uku da suka gabata ana yi. Ziyarar na zuwa ne kasa da mako guda kafin rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, inda ake hasashen cewa manufar Amurka game da Ukraine na iya canzawa ƙarƙashin sabuwar gwamnatin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a jiya Talata cewa Rasha tana maraba da gwamnatin Trump, bayan da Trump ya ce yana son kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi da sanyin safiyar yau Laraba a yankin Los Angeles zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Gobarar dajin da ta kashe akalla mutane 24 sannan kuma wasu 24 suka ɓace. Ofishin kula da yanayi a Los Angeles a cikin wani sako da ya wallafa ta kafar sadarwa ta X yace har yanzu akwai kalubalen tashin wata gobarar saboda haka ofishin ya wallafa gargadi akan mummunan yanayin mai cike da hadari sannan kuma ya gargadi al'umma da su taka tsantsan a yankunan su a cikin wata tattaunawa da Grace Alheri Abdutai da Dr. Talatu wata mazauniyar Los Angeles tace
a yanzu yadda za a samu a taimaki waɗannan da gidajen su suka kone to a yanzu gwamnati ce tana nan tana fama ana kokari a ga yadda za ta taimake su a cikin gaggawa domin waɗansu gidajen su sun kone kurmus waɗansu ba wani abu da suka iya suka shiri a wannan gida ba yanzu domin kin san abu ya faru haka akwai maganganu daban-daban da ke tasowa yanzu dai ba za mu iya mu tabbatar menene ainihin ya kawo wannan damuwar ba muna jin maganganu daban-daban dai amma maybe nan gaba za mu zo mu san menene ainihin ya faru
Dr. Talatu kenan mazauniyar Los Angeles a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu
Zara za ta dawo da kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu daga kasar Ghana inda ake ta cece ku ce akan a game da shirin gina wata katafariyar majami'a da tsohon gwamnati mai barin gado ta fara tun daga shekarar 2017 wanda aka kiyasta kashi dalar Amurka miliyan 400 kuma tuni aka kashe dala miliyan 58 cikin waɗannan kuɗaɗe bisa wannan dalili yasa sabon gwamnatin kasar karkashin John Dramani Mahama ta kafa kwamitin bincike don gano yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe daga kasar ta Ghana ga Hawawu Abdulkarim da cigaban labarin
Tsohon shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato cathedral wani alkawarin da yayi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekarar 2016 sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wanda aka riga aka kashe yayin fara gina cathedral ya haifar da cece kuce inda gwamnatin da take dabda kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai wasu mabiya addinin kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci wasu kuma na ganin gida babban cocin bashi da muhimmanci kamar yadda Pastor Felix Inze ya bayyana
ra'ayina gaskiya ta Allah ni a matsayina Kristo a matsayina pastor ne ban goyi ba wannan katura da aka gina ba in kun karge ni dai wa ta kuɗi da an ka zuba cikin katura ga gina cocin sannan kuma abun bai kai kuɗi na ba sai ganin cewa wasu nan ka bude mahanyoyi na cin kuɗi ga mutane suna cike inwa na kashe mutane
shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kuɗaɗen jama'a wajen gina wannan babban cocin ga abin da wasu daga cikin jama'a ke faɗi don gane da hakan
sunana ce Usman Abdullah dole ne a bincika wallahi dole ne John Dramani ya bincika saboda kuɗin na yayi bari economy wani stable kadan ko da bai stable in full percent ba at least ma yayi wani 70% cikin economy wani ci kuɗi duka ya kamata ya mayar da kuɗi ko a kama shi
sunana Muhammad Tajuddin Sakiwo rami kurun aka iyaka gina ba foundation ba komai muhimmin na kwarai da yace wai wannan kudin za zuwa neme ayi bincike inda kudin ya bi wanda kuma suka ci kudin a samu a hanshi hannu su
sunana Fati Musa wannan alkawali yayi tsakanin shi da Allah kaman zai yi amma kuma shi dauki kudin kasa an kai alkawali kuma da kudin aljifin kai kamata kai kudin na da yawa sai sa ni Fati ga da na jijon mamma yace zai bincike kan wannan kudi ya so a kwato kudin inda kudin bai shiga inda ya kamata ba
sunana Robert Auni ni ne ko zuwa zaga dependency sabu presence ina so investigate ni as Christian ne na support wannan I investigate so inda kudin ya biduka warna suka kudin duka inda kudin zai biduka suka mu suka kudin kawo magarin gari a yake so wannan kudin ya yi girma ya ra school ya yi girma wasu
Jafar dan Kobiya kwararre a fannin tattalin arziki ya ce
to kin ga wannan kudade kimanin miliyan 400 da zake za gina wannan coci in an fite kaso daya cikin hudu zai yi magance wannan matsala sune kamar matsalar makamashi sai kuma matsalar abinci da yake daliban secondary school ba su da isasshen abinci har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta to da wannan kudade za a duki a taimaka kin ga da za a magance wayannan masaloli kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina wato Ghana kamar yadda ake bukata wato farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alƙawarin ba za ta ci gaba da wannan katedra ba kin ga dama kudaden da yake an yi an aje dan wannan za a iya huskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka wurin gina kasa
a yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa wato katedra wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa John Dramani Mahama ya fara Hawawu Abdulkarim Yanfaniya muryar Amurka daga Accra Ghana
an gaishe ki Hawawu Abdulkarim da wannan rahoto sashin Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC yanzu ga Zahara da sauran labaran duniya
Hukumomin Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk-yeol da aka tsike kwanakin baya wanda ya kaucewa yunkurin farko na aiwatar da sammaci da kotu ta aike masa tawagar masu bincike ta isa harabar fadar shugaban kasar da take tsakiyar birnin Seoul a wayewar garin yau Laraba inda ake tsare da Yon yayin da yayi adawa da wani binciken tayar da kayar bayanan gwamnati dake da alaka da ayyana dokar ta baci na tsawon lokaci Watanni sun yi nuni da cewa hukumomi sun shirye yin amfani da karfin jami'an tsaro wanda ya kunshi 'yan sanda kusan 1,000 da kuma tsauraran dabarun tsare Yon. A jiya Talata babban mai taimakawa Yon ya kira ga jami'an tsaro da su yi watsi da kokarin da suke yi na tsare shi. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya na zargin 'yan sanda wajen ƙaruwar bacewar mutanen da ke da adawa da manufofin gwamnati a baya-bayan nan. Masu fafutuka sun ce akalla mutane 29 ne suka bace bayan bayyana ra'ayoyinsu a kan rashin shugabanci na gari. Rahoton ya ce an samu ƙaruwar bacewar mutane da kashi 44 cikin 100 tsakanin watan Satumba shekarar 2023 zuwa watan Agustan shekarar 2024. Yawancin waɗanda abin ya shafa suna sukar gwamnati ne a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Kenya. Wasu 'yan kasar Kenya sun yi amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo don nuna adawa da gwamnati kan batutuwan da suka shafi ƙarin haraji da kuma cin hanci da rashawa. Amma a wani taron jama'a sakataren majalisar ministocin cikin gida Kipchumba Murkomen ya musanta hannun 'yan sanda a bacewar mutanen.
Zara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu saki waiwayar taskar hotunanmu kuma wannan karin za mu nufi jihar Niger a tarihiyar Najeriya. Inda rahotanni suke nuni da cewa tun bayan sulhun da gwamnatin jihar Kaduna mai makwabtaka da jihar ta Niger ta yi da 'yan bindiga matsalar yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya daɗa ta'azzara a wasu al'ummomi da ke kan iyakar jihar ta Kaduna kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka a jihar Niger Mustafa Nasirat Batsari ya aiko mana
a yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a kananan hukumomin Shororo da Moya da kuma karamar hukumar Rafi ta jihar Niger Najeriya masu iyaka da yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna sun ce tun bayan da aka yi sulhu da 'yan bindiga a yankin na birnin Gwari suka shiga cikin yanayi na tashin hankali waɗanda muka zanta da su dai daga waɗannan kananan hukumomi sun ce a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga suna shigowa jihar Niger ne su tafka ta'asarsu lamarin da yasa suke zaune cikin yanayi na tashin hankali to amma gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago ya ce shi ma yana shirye da bin sahun jihar Kaduna na yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga Alhaji Usman daga yankin karamar hukumar Shororo ya ce tun bayan yin sulhu na birnin Gwari lamarin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya ƙara ta'azzara a yankinsu domin kuwa ko da yammacin jiya ma sun kutsa wani ƙauye mai suna Afaka suka kwashe kimanin mutane 20
kai kusan 20 da suka ɗiba
a ina ne suka ɗebe su
a wani kauye ana ce ma kauyen Allahi da Abaga da Kushafu suka dibi mutane sun kai 20 sun kai 20 mu taji ba alkaban shine zai yace ƙara mahaifar mana da matsala saboda suna amfani da wannan daman tun da can Kaduna ba za su yi ta'addanci yanda suke so ba to sai suna kawo shigo a Niger Allah iyaka da muke da shi da Kaduna saboda su can Kaduna tun da sun yi to kuma mu ne iyaka muke da iyaka da su da haka kawai za su gangaro cikin Niger state ne su yi abin da suke so su koma Kaduna su kwanta tun da makaman su na hannun su
to shi ma dai Malam Muhammadu daga karamar hukumar Rafi yayi karin haske akan yadda waɗannan yan bindiga daga jihar Kaduna ke shigowa yankin su
mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tunda ba masa taba su daga can sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawo malawa jaje har ga Marinji da zuwa Kadaga har zuwa wajen alawan nan duk ta nan suke zuwa in za su taba shiroro ko miya ko rafi in sun yi kuma su koma ta can tunda ta can ba masu taba su
na yanzu suna yin banna a nan Niger din
suna yi mana ranka da ai kai kukan ji akwai wanda za ku ji akwai wanda kuma can da ma suna cikin daji ba yanda za a yi sai na kusa da su suka sani tunda ba su da hanyar sadarwa wanda za ku je ku
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar matakai domin dakile masu kutsowa jihar Niger domin yin ta'addanci a cikin zantawa da shi gwamnan jihar Niger Umar Mohammed Bago ya ce kofar su tana bude domin yin sulhu da waɗannan yan bindiga ta yadda za a samu zaman lafiya
tuntuni mu ne muka fara maganar sulhun tawa din nan tsakanin mu da wayannan mutanen sulhun mu shine fulanin mu su ba su dama wurin kiwo su yi kiwo inda kuma za ba su gidaje da ruwan sha da makarantu da asibitai ya ana na ana gigina su amma can kasan shiroro da mun ya din ban san abin da ake ciki ba yanzu dole dama wayanda mutanen suna barin can wurin dama suna ba su da kamfa Niger sukan zo ne su wuce
na'am to yanzu kaman a iya cewa idan sun amince kuna iya bin sahun jihar Kaduna din
eh to ai gwaye bisan zaman lafiya ba tsari mu ba mu san abin da Kaduna ta yi ba mun dai san ta ce ta yi sulhu da amma abinda muka sani yafi mana karfi shine zaman lafiya mu ne muka fara kiranta don a samu zaman lafiya inda muke da iyaka da mu da Kaduna binnin gwari tuntuni dama nan iftilahi dama ya dame mu cikin jihar ne daga baki ne bane kuma ta bangaren mu gaskiya har yanzu mu ji cewa wayansu sun shigo ta wannan yankin
na'am to amma yanzu wani mataki kuke dauka dama dai yankin na Shiroro yana fama da kai hare-hare da ma fashewar bama-bamai a baya-bayan nan da hukumomin jihar Niger suka ce mayaka ne na kungiyar Boko Haram da suka yi sansani a dajin ke aikatawa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
an gaishe ka na mutum Batsari da wannan rahoto to kada dai a sha'afa a sashen Hausa da muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 to kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sakon
shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da lika mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koriji
kada ku bari a ba ku labari ku kasance tare da mu
muryar Amurka duniya a kafin hannunku
madalla yanzu kuma ga Mursala Faruk Sanina da shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya menene makomar Amurka da sauran kasashen duniya idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House a wa'adin mulki na biyu jama'a assalamu alaikum a Ranar Litinin mai zuwa ne za a rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump, wanda ya lashe zaben ranar 5 ga watan Nuwamban shekarar nan da ta shige ta 2024, inda zai dawo a wa'adin mulki na biyu. A yakin neman zabansa na farko a zaben shekara ta 2020, Trump ya mai da alƙiblar gangamin sa ne bisa tafarkin ɗaukaka matsayi da martabar Amurka, da a takaice ya yi wa laƙabi da America First a Turanci, wato Amurka ce ta farko da za a baiwa muhimmanci. A cikin wa'adin mulkin nashi na farko, Trump ya fito da tsare-tsare da dama, wasunsu ma sun zo wa Amurkawa da mamaki, inda kuma ya yi da'awar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar kafin zuwan annobar COVID-19. Wadda ta yi tasiri sosai ga tabarbarewar tattalin arzikin duniya baki daya. Wannan karon ma Donald Trump ya shimfiɗa yakin neman zabansa ne kan abin da ya yi wa laƙabi da Make America Great Again, MAGA a takaice, wanda ke nufin sake ɗaukaka martabar Amurka, wanda kuma ya mai da hankali kacokan kan sha'anin tattalin arziki, musamman yadda ya shafi alaka da kasashen waje. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada, ya yi bayani kan wannan manufa ta Trump a yayin da yake shirin komawa fadar White House karo na biyu.
To ka san manufofi ne tun da ya yi karo na farko sananne ne, cewa nashi tunani ya fara Amurka ya kare kuma Amurka. Tunanin shi bai zo wajen Amurka ba sai dai in za ku zo ku bi abin da Amerika ke so. Kaga ya riga ya faɗa ai. Shi fa Amerika ta sha mishi. Wasu wurare duka da Amerika ke zuwa in ya bi kuɗin Amerika cewa za a samu matsala. Ba dole bane a samu nasarar bunƙasa tattalin arziki a wannan karo yanda an ka same shi a wancan karo. Bayan wancan lokaci da ya zauna abubuwa da yawa sun samu duniya. Sha'anin tattalin sha'anin corona din nan ya zo ya sami duniya. Wasu matsaloli daban-daban da suka shafi tsadar rayuwa duniya gaba ɗaya shi ma ya samu duniya. Da bala'o'i da suka yi ta faruwa duk bayan wancan lokaci na nashi. Da yaƙe-yaƙe irin wanda ke faruwa tsakanin Rasha da kasashen Turai ta hanyar Ukraine. Duk irin waɗannan abubuwa sun samu, duk kuma suna shafuwar tattalin arziki da irin wuraren inda jirage na duniya ke bi ɗauke da dakon kaya da matsalolin da ake samu duk an samu. Za ku ɗanga duk canje-canje ne da aka samu cikin shekarun da ya yi baya saman gado, kusan shekara wajen takwas kenan baya saman gado irin waɗannan abubuwa da suka faru, ko kuma shekara huɗu waɗanda ya baya saman gado. To irin waɗannan abubuwa duka sun zo sun faru. Da haka ba dole bane tattalin arzikin Amerika shi bunƙasa fiye da wanda ya bunƙasa wancan karo da ya yi, ko kuma shi kai wannan milami na wanda ya yi. Dole sai waɗannan abubuwa an ɗauke su. Sannan kuma hakika ne ƙasashe na duniya gaba ɗaya da yawa daga cikinsu suna taka tsantsan da da'awar shi ta biyu. To duk da tsoratarwa da zai musu ƙasashen Turai na da waɗanda ba Turai ba, shi ma abu ne da ke shafar tattalin arzikin ƙasa.
Wasu daga cikin al'amuran da suka mamaye yakin neman zaben Trump na wannan karon sun haɗa da hulɗa da ƙasashen waje, takaddama da gogayyar tattalin arziki da fasahar makamai da ƙasashe abokan adawar Amurka kamar China da Russia da Koriya ta Arewa da sauransu, da kuma yaƙe-yaƙen da ke faruwa a duniya da Amurka take da hannu dumu-dumu kamar yaƙin Ukraine da Russia da kuma wanda Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza. Farfesa Bada ya yi tsokaci kan wannan batu.
Ƙungiyoyi irin su na NATO da makamansu duka za ka ga suna shakku ne zai biyo baya. Kana ganin ƙasashen Turai su ma ai sun fara taro su ga tsaka za su iya kare muradunsu a ƙasashe irin waɗanda Donald Trump ba ya da shiri da su, kuma zai yi ƙoƙari ƙagama musu takunkumi. To su kuma suna da dukiyar da kamfanonsu sun zuba a can suna da abin da bera a ƙasashen su. To wannan shi babban tunani. Yana da sauki ka yi alƙawari hanyoyin da za ka bi wajen za ka iya cimma wannan alƙawari da ka yi, shi ma fa ba ka iya yi ne kai kaɗai ba da sauran ƙasashe na duniya ba. Tattalin arziki babu ƙasar da ya zanta a shi kanta ita kaɗai. Tattalin arzikin ka zai bunƙasa, Amerika zai bunƙasa tare da taimako na wasu kasashe da suke kasuwanci da hulɗa ta arziki da kamfanonin suke yawo su kuma waɗannan kamfanonin su suna yawo irin da ta kadama tsakani ne da China da Russia ta tattalin arziki da ciyayya irin waɗannan ba za su fara fitowa fili da sauran kasashe haɗe da Turai idan ba ya tafi a hankali ba ya fahimci kowa na da muhimmanci sai shi da irin wannan buri da shika so na fitar ayyuka ga mutane a America da kuma bunƙasa tattalin sai ya samu cikas da waɗanda yake ganin bakin haure na da waɗanda yake ganin sun yi shekaru zaune a America amma takardunsu ba cikakku ba ne yana haka fada tsakani ne da su kafin shi farga su tura hudu sun tafi to shi yasa akwai buƙatar shi fahimci canje-canje da yadda duniya take.
Mun san da cewa ko a lokacin yaƙin tun kamin ma lokacin yaƙin neman zaɓe da lokacin yaƙin neman zaɓe har kawo yanzu Donald Trump na ɗaya daga cikin masu sukan lamirin yadda har aka bari yaƙi ya ɓarke tsakanin Ukraine da Russia da kuma wanda ake yi a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Gaza da ma mayakan Hezbollah a Lebanon da sauran wurare ya kuma bayyana yadda watakila da shi ne yake kan mulki abin da ya faɗa ya ce da duk waɗannan yaƙe-yaƙen ba a yi su ba ballantana har su kawo matsalar tattalin arziki a faɗin duniya kana ganin watakila idan ya zo wannan zai iya kawo ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙen ko yaya.
Ko ba shi kalan ne shi wanda ya san shi kuma ya sa akida irin ta jam'iyya ce ya sa abu ne mawuyaci ya dauki kudaden America yanda ake zuba su yanzu ga yaki da Russia a Ukraine abu ne mawuyaci a yi ma Donald Trump ya zuba waɗannan kudade to da zarar ko babu goyon baya a America ga Ukraine to maganar yaki ya ƙare to amma kuma idan aka yi haka Russia za ta yi galaba to kuma idan Russia ta yi galaba a nan su kuma kasashen Turai su kuma za su yi takatsantsan da Donald Trump za su ga cewa su ne suka yi kunya domin in Ukraine ta kasa su su a kasa watan kowanne gefe kalli yana da fa'idar shi kuma yana da rashin fa'idar shi haka kuma idan ka dubi abin da ke faruwa a Isra'ila shi kai amma kada ka zaci cewa goyon baya wanda gwamnati Biden ta ba Isra'ila kada ci cewa Trump ba zai ba Isra'ila irin wannan goyon baya ba ba shakka za shi kokari shi goya musu ba iyaka kokari amma zai yi kokari shiga cewa ba wannan yaki ya tsaya ko kuma ma shi kokari a samu sulhu tun kafin a rantsar da shi amma wannan goyon baya da yake da Isra'ila kada kada ci cewa bai canza ko Biden ya hauko Trump ne ita Isra'ila ba a su da wannan goyon baya ko a su ya Isra'ila
a yayin da wani sabon sauyi ke faruwa a kasashen nahiyar Afrika inda tuni wasu kasashen suka yanke alakar su da wasu manyan kasashe tare da sauya su da wasu Farfesa Bada ya yi hasashen yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da kasashen na nahiyar Afrika a wa'adin mulkin Trump na biyu.
Ke dama ta san shi fa Trump alaka ce da kasashe ko da na Afrika shi ne mai kasa ta za ta iya amfanuwa da shi. In ba abin da kasashe ke amfanuwa da shi ba ne a Afrika ba zai yi mata duruguwar damuwa ba. Kasashe na Afrika waɗanda ke kokarin su shigo da Russia su hulɗa da ita. Idan wannan ba zai sha ma Trump kai kwari da gaske ba in dai ba duke America ake dauka a zuba ba matsala ce wanda yake gani kasashe ne waɗanda kamar yana ganin su kamar cimakonci wato kamar kaya ne waɗanda duk ƙasa wadda ta tafi da su amma daga cikin ɗaiɗaikun ƙasashen Afirka wanda ya zamanta America tana ciniki da su tana da buƙatoci da suwa zai kokari ya kare muradun Amurka amma ba muradun Afirka ba ita wannan ko tasowa da yawa.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin bakon namu na yau Farfesa Bello Muhammad Bada da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To yanzu ga zara da labarai a takaice.
Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi zai iya haifar da ƙalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Amurka da Qatar sun ce ana dabdacin mu matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas.
Hukumomi a Korea ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk Yeol da aka tsige kwanakin baya.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Za a iya sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya kuma ba da umarni Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Aisha Ma'azu nake muku fatar auni lafiya. Ma'assalam.